Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Madina Dahiru mai shanu.
Kuka sani a duk ranar Talata shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. Amma daga yau 4 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 muna sanar da ku cewa zamu dinga amfani da duk ranar Talata domin taba batutuwa guda biyu. Zamu dinga taba batutuwan ilimi da fasaha da kuma batutuwan kiwon lafiya. A yau dai filin na ilimi da fasaha ne. Zamu duba matsalar rashin iya rubutu da kuma karatu dake addabar miliyoyin mutane a Najeriya.
Ban riga ne karatu ba saboda zaman ƙauye da muke mahaifanmu kuma rashin ba su san daɗin karatun ba yasa ba su samu makaranta ba.
Gaskiya kan Amina, kin san idan aka duba musamman ma mutanen da suke yankunan karkara wannan matsalar ta zama musu annoba.
Haka yake Madina, kin san ma a kwanakin baya hukumar yaki da jahilci ta ƙasa da ake kira NMEC a takaice ta fitar da wani rahoto mai cewa mutum miliyan 60 a Najeriya ba su iya karatu da ma rubutu ba.
Babban magana. Masu sauraro za ku ji hirar da wakilinmu ya yi da wani malami wanda ya shahara wajen gabatar da kasidu ta fuskar lamuran da suka shafi ilimi kan wannan rahoton da aka fitar.
Za ku kuma ji tafakin wasu 'yan Najeriya kan yadda suke kallon wannan matsalar.
A ƙarshe za mu so mu dan ilmantar da ku kan illolin amfani da shafukan sada zumunta daga bakin shirin matasa a duniyar gizo.
Masu sauraro, mun san za ku dan ji mamaki 'yan sauye-sauye da muka yi wa shirin ranar Talata. Madina, ki dai musu bayani.
To, ba sauraron mun yi hakan ne sakamakon maye gurbin ranar Laraba ta siyasa da shugabanci na gari ta zama ta mata zalla. Kuma muka yi haka da ranar Alhamis da take ranar kiwon lafiya ta zama ranar harkokin siyasa. Dalilin haka muka ce to sai ranar Talata ta zama ta ilmantarwa kan ilimi, fasaha da kuma kiwon lafiya.
Wato an dai hada ka dai kenan zaki ce. Da fatan masu sauraro sun gane, to sai ku gyara zama don tsundama cikin shirin
yau da gobe.
Tuman sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu so mu shirin wato da jin bakin wasu 'yan Najeriya da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya ya jiyo mana ra'ayoyinsu kan yadda ilimi ya tabarbare a Najeriya.
A wannan babban damuwa ce don ba abin da yake ilimi haske da kuma fahimta, don wanda bai da ilimi kama mutum da yake zama cikin duhu cikin rami bai san ma mai duniya take ciki ba, zai ga labari bai san me aka faɗa ba, zai ga jarida bai san me aka rubuta ba. So rashin ilimin nan babban damuwa ce kuma abun takeici ne game da mutanen mu. Don rashin ilimin babu dadi kuma abun da ya kawo mana ci ba a harkokin mu na ci gaba. Don misali yanda ake fadakarwa ta biyo ta sauce take cewa yaki take harkan wani labarin ya da sauransu nan, rashin ilimi shi ke kawo duk wannan gudunmawan. Mutum za ta masa koyi duba bai makaranta ba, koyi tura wani bai san mai aka turo ba, bai san mai aka karanta ba. So yaya da kyau, don Allah jama'a ku kari a je a samu wannan ilimin ta karatu. Akalla mutum ya ce yayi primary, akalla wannan primary da ya ce mun same ta mun yi ta, in sun samu ne har da secondary, kuma matanmu da ake musu aure da wurin aiki kokari a dinga hakuri a basu su karasa akalla ko secondary ba ce kai auren ba amma dai a basu su wannan ilimin ta abu yake bukata ta gefen primary zuwa secondary nan iyayen mata su kokari dan Allah su yi hakuri su bar sa su tallana su je su dan karɗi na ilimin na primary yana muhimmanci su rashin ilimin nan ya mai da mu baya kana ji alko yaran mu ana kai su kudu ba san me suke yi ba to wannan rashin ilimin shi kama wannan ci baya duka
zaka gabatar mana kanka da kanka
to sunana Rabi'u Alhaji dan Umba Masaka
Rabi'u me zaka ce kan rashin ilimi na rashin iya rubutawa da karantawa da turawa suke kira illiteracy
to wani duk da dai ya zan ban riga ni karatu ba saboda zaman kauye da muke mahaifan mu kuma rashin basu san dadin karatun ba yasa ba su samu makaranta ba ni a hakan muka yi iya kokari kan sauraren irin waɗannan kafafen naku yasa Hausa ma muka koyi yadda za mu karatu da ita a matuƙa a irin kafafe manyan naku ku ne taimake mu muka koyi ma karatun Hausa shi ma musamman
yanzu haka za ka iya yin rubutu da Hausa ka karanta da Hausa?
Eh zan iya yin rubutu da Hausa kuma in karanta da Hausa kuma zan iya karanta Hausa
amma ta yaya kai ka koya kai da kake mutumin ƙauye ko kuma in ce ma ba ƙauye ba kai makiyayi da kake yawo cikin daji?
Eh ni ta dalilin in koya irin waɗansu da nake jin yan gwagwarmaya haka ina jin suna tura saƙonninsu ina jin sai in ta jin ko a yaushe an faɗi sai in ce to wai ni ya za a yi ni ma in ji an faɗi sunana a rediyo ni ma dai ya zan yi sai ni ma ya sani da ƙofa koyon Hausar a waɗansu ƴan danan riga sun kaɗan samu ilimin ni ta binsu yadda ni ma Allah ya sa yau na kai zan iya in karanta Hausa kuma in rubuta Hausa.
Amma yanzu a cikin abokanka akwai waɗanda ba su iya rubutu da karatu ba?
Sosai ma ƙwarai ko akwai waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba akwai sosai.
Wani shawari za ka bayar yadda za a shawo kan wannan lamarin su samu su iya karatu da rubutu?
To ni shawarar da nika ba iyayenmu musamman mu Fulani ya kamata su tashi su sa yaransu makaranta habi da yanzu ƙalubalen da mu muke fuskanta ba zan ɗau in ce ƙabilan mu Fulani a gaskiya duk ƙabilun Najeriya an fi mu cin baya saboda rashin neman ilimi da muka yi ko yanzu wasu abubuwa da za ka rinka ji sai a zo za ka ji an ce misali rikice-rikicen da ya shafi ƙasanmu za ka ji waɗansu 'yan jaridu suna ɗauka sai a ce Fulani ko a gari sai ka ji an ce Fulani kuma mu ba mu da muryar da za mu ce ba Fulani ba ne ba su kaɗai ka yi ba duka ƙabila akwai waɗanda ake haɗa kai da su ana aikata miyagun laifuka amma za ka ji da an buɗe baki sai ka ji an ce Fulani. Tunda ni asali na ba Nasarawa state nake ba ina Zamfara state nake kan waɗannan rikice-rikice ya zan waɗansu ƙabilun 'yan uwanmu na tare da mu sai su ɗau mataki in wasu ɓata gari sun zo sun kai masu hari za su ɗau mataki sai su zo a wace mu haka muka baro a can ɗin ba mu tsero da komai ba sai dukiyarmu muka tsero muka taho da ita a nan haka za a zo saboda rashin ne ba mu da ilimi inda muna da ilimi a haka ɗin ba zai faru ba za a ɗau mataki kuma ba mu da shugabanci ina kiran manyanmu su rinka su nemi ilimi yadda kuma su sa yaranmu makaranta kuma muna buƙatar makaranta amma yanzu ne ba a samu ba muna yara kuma yanzu haka ni ina da gurin ma in je in nemi ilimi irin yadda zan rika zan iya in rubuta amma yanzu ko nuri ni je ba zan iya in ce ni ko aiman kalma ɗaya ba zan iya in bada ta ba indai ba da yaran Hausa ba saboda Hausa ce ni tashi cikinta.
Sunana Adamu Kainuwa gaskiya wannan abu akwai sakaki na iyaye da kuma gwamnati ma kanta saboda in ka ɗauka kamar wayejen mu ni na fito daga yankin Katsina State ko ba haka ba a zamanin gwamnati ba za mu taɓa manta ba tsohon shugaban ƙasa Alhaji Umaru Musa Yar'Adua sai dai mu ci Allah ji kansa da gafara saboda mutumin nan yayi kokari sosai a fannin ci gaban ilimi a jihar Katsina a lokacin da yake gwamnan Katsina State saboda akwai wani shi da ya kirkiro na UBA wanda ilimi ne kyauta ake gabatar na makarantun primary to Allah na shi iko lokacin mun yi kokari iyaye mutum tun samu makarantar nan a primary mun kammala ta kuma na te secondary school nan ma Allah ya bari iko na kammala ta to wato madadin a ci gaba ka san karkara wani lokaci ba a san muhimmancin ilimin nan ba yanda ya kamata madadin iyaye mu tsaya mun mu ci gaba da ilimin nan sai muka tsaya anan saboda ni kaina ba zan taɓa manta ba wallahi nake ga ma wani lokaci saboda ni ina so in ci gaba da ilimin wani lokacin kaina nike biya ma kaina wasu abubuwa da za a ce mu sai a makaranta ko ba haka ba saboda haka zan tafi makarantar nan wani lokaci in ba mun je iyayen ba za a ce dan ni ba ku tafi ba to saboda haka ni da na fara sanin ciwon kaina ne ko ne wannan kokarin tun daga matakin primary har zuwa secondary nayi kokari insha Allah na kammala su to na so in ci gaba to abubuwa ka san harkar rayuwa a lokacin ba wani tallafi da muka samu dole dai haka dai muka taho bariki muka zo muna ta dan bige-bige muka muna kasuwancin bakin gurgu dole to yanzu har gashi yanzu iyali sun abun ga sai dai muna kokarin mu sa yaran mu su ma suna nan suna mun sa su ma muna bakin kokari muna so gaskiya irin yanda mu dinnan ilimin mai samu na kasu to gaskiya ba za mu yadda yaran mu tsaya aka din ba insha Allah za mu bakin gurgudan mu ganin cewa yaran mu sun ci gaba da ilimin nan
to sunana Ashiru Lallago Maruwan Bore daga jihar Zamfara eh to alhamdulillahi gaskiya ne wannan magana dangane da rashin wato ilimi a wannan kasa ta mu ta Najeriya wanda wannan rahoto gaskiya ne saboda kamar wanda aka ce wanda yake kusa ga wuta shine fijin zafinta domin mu mun taso ne daga yankuna na karkara kuma a zahirin gaskiya muna gani illa ta rashin ilimi ga ainihin wato yaran mu wanda suke karkara wanda ba sa zuwa makaranta domin idan kai kididdiga ka duba yaran da suke wato cikin ainihin wato gari suna yawo ba tare da sun je makaranta ba sun rubanya su waɗanda suke ainihin wato cikin makaranta din suna karatu to kuma wannan babbar barazana ce babban kalubale ne ga ainihin ci gaban al'umma musamman ma idan muka dubi wannan yanayi da muka tsinci kanmu na rashin tsaro duk ba komai haddasa wannan rashin tsaro ba illa rashin saka yara ilimi su wato dauki tarbiya su kuma wato san yanayin zamantakewa saboda mafi yawanci yaro ya tashi babu ilimi babu wani wato wayar da kai ba wayewa to dole ya kama ayyukan badala waɗanda a ƙarshe za su kasance wato ayyukan ta'addanci
yanzu za mu je fashin baki ta bakin Dr. Sa'idu Dukkawa malami a jami'ar Bayero da ke Kano kan rahoton da hukumar yaƙi da jahilci ta ƙasa da ƙasa wacce ake kira NMEC a taƙaice ta fitar wanda ya ce mutum miliyan 60 a Najeriya ba sa iya karatu da kuma rubutu ga hirarsa da wakilinmu Nasiru Alimu Alhikaya
ina tare da Dr. Sa'idu Dukkawa malami a jami'ar Bayero ta Kano wanda kuma ya yi shahara wajen gabatar da kasidu a wajajen tarurruka daban-daban ta fuskar lamuran da suka shafi ilimi, siyasa, wayewa irin ta zamani da ci gaban ƙasa. Dr. Sa'idu Dukkawa za ka ce ne kan wata sanarwa da ke nuna kimanin mutum miliyan 60 a Najeriya ba su da ilimin karatu da rubutu.
Ba mu san hanyar da aka bi aka tara alƙaliman ba. Sannan kuma ba mu san me ake nufi da rubutu da karatu ba. Shin ana nufin kowane irin rubutu da karatu? Sannan kuma ana nufin rubutu da karatun da aka shiga aji aka koya ko kuwa? In ba haka ba, akwai mamaki kwarai da gaske jin haka. Saboda na farko dai a arewacin Najeriya yara tun suna ƙanana ake koya musu karatu da rubutu na wato Alƙur'ani sannan akwai makarantu da dama a zaure da shagunan mutane da garejin motoci da bukka da gindin bishiya wanda ake koyan rubutu da karatu zaka ga an yi karatu ko na Islamiyya ko na Ƙur'ani kago idan har wannan ake nufi to kaga gaskiya akwai mamaki alƙalamin ba haka bane in kuma an cire su to za mu so mu ji dalilin da zai sa a ce rubutu da karatu idan ba da boko bane jahilci ne ɗaya kenan na biyu a yanzu ba mu sani ba ko an yi la'akari da rubutu da karatun da ake koya ta social media da kuma amfani da wayar hannu, saboda a yanzu mafiya yawan masu amfani da wayar hannu a Najeriya sun iya rubutu da karatu, za su iya turawa da saƙon karta kwana, za kuma su iya karantawa idan an aiko musu, ko da kuwa ba su shiga aji sun karanta ba. To shin su ma tunda ba su shiga aji ba, za mu iya cewa sunansu jahilai, duk da cewa sun koyi rubutu da karatu ko kuwa? Don haka akwai buƙatar a ji cikakken bayanin abin da ake nufi da rubutu da karatun nan, da kuma hanyoyin da aka ba aka tara aka fitar da wannan alƙaluma.
Dr. Sa'idu, in aka duba kusan za a iya cewa za a iya samun mutane suna da ilimi daban-daban, amma akwai makarantu dama na yaƙi da jahilci wanda ko da mutum bai samu ya yi karatu yana yaro ba zai iya shiga da girmansa ya iya wannan karatu na abacada. Shin waɗannan makarantun suna nan suna ci gaba da yin aiki, suna tasiri musamman ma a jihohin arewacin Najeriya?
Kwarai waɗanda na sani a Kano suna nan, musamman ta farko ta Shahoci tana nan har yanzu, ana yin karatun yaƙi da jahilci a cikinta. Bayanta kuma akwai waɗansu da dama da na mata da na maza. Idan ka je gidan abin nan makama a Kano, idan ka je makarantar galadanci, idan ka je British Council Library, duka waɗannan makarantun matan aure suna zuwa su faro karatu daga farko bayan sun yi haifa-haifansu. To da haka wannan suna nan, ba mu sani ba shi ma ko an lissafa da su a waɗanda suka iya rubutu da karatu, ko kuma tun da ba su shiga da firamare sun suna shekarun shiga firamare ba su ma an ƙaddara su a matsayin jahilai, ba mu sani ba sai an fito da cikakken bayani.
Yawa, to doka a matsayinka na malamin jami'a, a shin ya kashe-kashen zan iya cewa ilimi yake ne? Misali za a iya cewa akwai ilimi wanda za a bada shaidar kammala makaranta, da wanda kuma babu ma shaidar, watakila mutum yana iya zama mai ilimi ba ma tare da sai ya zauna aji gaban malami ba, watakila ko da a zaure ne ko a wannan inuwar bishiya tunda ka kawo misali dazu za a iya samun wannan ilimin.
Kwarai da gaske, akwai ilimi wanda ake yin sa ta hanyar koyar rubutu da karatu, wanda wannan tun ana ƙanana a ƙasashen musulmi ake koyan su. Sau da yawa ma a masallaci ake yin darasu, a nan ake koya wa yara da farko har da daga baya kuma a fara koya musu baki su yi rubutu, kuma su iya karanta rubutu idan an yi. To wannan sunansa ilimi. To sannan akwai ilimi wanda mutum yake yi na sana'ar da ita so yake yi. A ƙasar Hausa kusan kowace unguwa akwai wata sana'a da aka ƙware a kanta, kuma ƴaƴan unguwar suna tasowa tun suna ƙanana su koya. To ko sun je makaranta sun koyi rubutu da karatu, ko ba su je ba, in suka ƙware a wannan sana'ar ana ƙaddara wannan a matsayin ilimi. Shi yasa ma mu a Kano majalisar malamai, wadda ake kira a Turanci Council of Ulama, ta haɗo mutane da yawa, duk wani wanda ya ƙware a sana'arsa to ana ƙaddara shi a matsayin malami. Don haka majalisar malamai yanzu ta Kano tana ɗauke da likitoci da lauyoyi da injiniyoyi da masu sana'ar hannu waɗanda suka iya wani abu. Idan ana son za a yi wani taro ko ana so za a yi waɗansu bita ta wata sana'a, ana zuwa a nemo su ko da ba su iya karatu da rubutu ba, su zo su zauna a sahun malamai a gabatar da su koya wa masu koyo wannan sana'ar. To wannan ma mu muna ƙaddara shi a matsayin ilimi.
Dokta, na'am, Dokta Saidu Dukawa, wannan ya nuna dai akwai ta baba kan yanayin shi wannan rahoto mai nuna cewa mutum miliyan kimanin miliyan 60 na Najeriya ba su iya karatu da rubutu ba. Ina jin wannan ko rubutun da ma ana nufin na ABCD ne, wato karatu na boko.
Yau wato in ku na ABCD in gaskiya akwai ta baba, in shi kadai ake nufi to ba daidai bane. Akwai banda rubutun Arabiya wanda kusan kowane musulmi ya iya, to a kasar Hausa kuma akwai rubutun ajami, alphabet ne na Arabic, amma aka canja musu suna, aka canja musu yanayin fada, aka canja musu yanda ake hada bakaken atashi kalmomi, sunan sa ajami. Shi ma akwai wadanda suke sun iya rubutu da karatu a ajami har yau har gobe, kuma suna nan suna koyo, kuma ana koyarwa a guraren da ake amfani da shi. Ba daidai bane a ce ban da su. To amma idan muka dawo kuma kila alƙaluman su suna auna yaran da ya kamata a ce an sa su a primary school a Najeriya, amma ba a sa su ba. To in aka duba yawan su babu mamaki su kai, in sun kai haka, wanda kuma wannan ba laifi bane a fadakar na farko da hukumomi kansu, musamman kananan hukumomi. Da yawa akwai wuraren da ya kamata a ce akwai primary amma babu, saboda haka wajibi a miƙe ayi. Sannan a fadakar da al'umma, musamman mu a arewacin Najeriya ba a saba a ce unguwa a haɗu a samar da makarantar unguwa. Al'izamana ba ruwan gwamnati, al'umman unguwa ne suka haɗa kuɗi suka samar da makarantar, suke tafi da ita. Haka kuma a faɗakar da attajiranmu da suka fi ganewa kullum su buɗe shagunan saye da sayarwa, sun kasa gane cewa in suka buɗe makarantu za su taimaki al'umma su samu lada kuma su ci riba. Sai a faɗakar da su su samar da wannan. Sannan duk in an gama wannan sai mun yadda cewar yanda muka taso shi ne karatu ba sai lalle an yi gini an sa tebur da kujera ba. Kamar yadda na faɗa maka a baya, makarantu a masallatai a unguwanni sukan zama makaranta. Saboda haka idan da za mu dawo da wannan al'adar, duk inda masallaci yake ya zama nan ma wajen koyon karatu ne da rubutu, to cikin sauki za a samar da ilimin da ake nufi, za a kauda jahilcin da ake kuka da shi, musamman mu dai a bangaren arewacin Najeriya.
Kafin mu karkare shirin namu, bari mu leƙa filin matasa a duniyar gizo. Matasa a duniyar gizo. Albishirinku matasa. To masu sauraron mu, kamar yadda na bayyana muku a shirin da na kawo muku a makon da ya gabata, inda muka tattauna kan alfanun shafukan sada zumunta, a wannan makon za mu tattauna ne akan illolin waɗannan shafukan na zamani. Mutane da dama dai suna amfani da shafukan yanar gizo ta hanyoyi marasa kyau domin yin abubuwa daban-daban. A yau muna tare da masani kan fasahar zamani, Nasir Daniya, wanda zai mana fashin baki kan irin illolin da shafukan yanar gizo ke da su a rayuwar mutane, musamman ma matasanmu da ke yawan amfani da su.
To, na farko dai Madina, illa ta farko ba ta wuce abubuwan da muke yi kamar yanzu na gefen sadarwa. Babban matsalolin da ake samu shine fake news. Zaki ga mutum ya
zo labaran
bogi, labarai na ƙarya ko na kakide. Zaki ga mutum ya zauna a zaune cikin gidan shi ya rubuta wani labari na ƙarya kan suka ga wani dan uwan shi ko abokin shi ko kuma gwamnati ko kuma kafafi. To wannan kafafi abubuwa ne waɗanda suka saba mu duka. Abu na biyu shine wannan abubuwa kimiyyar na zamanin da ake amfani da su sun kawo abubuwa na na sace-sace sata ta ainihin information
sata bayanan mutane
ko kuma ayi amfani da shi ayi amfani da wannan kafa ayi sata abubuwan ka na banki ko kuma a aika wasu abubuwa wani mutum yana roƙon ka ka ba da wani abu na kan ƙarya yace za ku sana'a da sauran akwai identity theft mutum yanzu ya sa sunayen shi da data din shi da information din shi ka sace ka je kai amfani da shi don ka cutata mai ga bankin shi ko wani abu
na'am
to sa'annan daga cikin matsalolin kuma akwai ita yawan amfani da ita wannan hanyoyin na social media namu zaki ga yaro wanda bai ko kai shekara 15 ba an ba shi waya an hada shi da internet yaje ya shiga Facebook ya shiga Twitter ya shiga ina zaki ga attention din da yake bada hankalin shi da yake bayarwa kan harkar wannan dunya ta zamani zaki ga yafi yawa bisa ga lokacin da yake bayarwa ga abubuwa na koyar da tarbiyyar shi na gida da addini shi da karatun shi wannan ba karamin matsala ce ba zan iya tuna Facebook lokacin 2004 sun sa duk yaron da bai kai shekara 18 ba bai zai iya register ba amma yanzu an maida age shekara 13 wannan kiz ya kawo matsaloli da dama waɗanda baka iya zaunawa kai controller abin da ke yakuwa in dai Facebook zaka iya sa dan shekara 13 ya shiga Facebook kuma ya zama yana iya networking ya hada a samu hadaka ta mutum fiye da billion juna duniya ai ke ga madina wannan matsala ba karama ba
gaskiya
shi yasa uwaye da waɗanda suke makaranta ya kamata a dauki matakai masu inganci yadda matasan mu da yara kanana masu tasowa yadda suke amfani da waya ta salula in dai tana da hanyar da take iya hadawa da yanaki to akwai matsalar da mutum zai iya amfani da ita ya lalata tarbiyyar shi gaba ɗaya daga cikin wasu matsalolin da kuma wannan abu yake kawowa kaman lokaci da take dauka misali ba a san iyaka aurarekin da suka yi mutuwa ba saboda irin waɗannan abubuwan na shafukan sadarwa na zamani so akwai yawan mutum zai zauna zaka ga mutum ya zauna ko sallar magariba ko isha idi ba ko da zaka duba ka kai karfe 2 na dare mace tana taba waya ta rubu miji ta miji ya koma yana taba waya ba bai kula da matar shi ba yara an basu suna taba waya babu wanda yake kula ko akwai matsaloli da yawa tattare da waɗannan abubuwan na kimiyyar zamani da kuma shafukan sadarwa
wani abu na daban kuma da ake yawan yi kan shafukan sada zumunta shine cin zarafin mutane da kuma yada kalaman batanci Ruqayya Al-Amin wata matashiya ce a Abuja da ita ma ta tsinci kanta a wannan fagen a kwanan bayan nan ta wallafa wani bidiyo akan shafinta na Twitter inda ta bayyana ra'ayinta kan hukuncin da aka yanke wa Maryam Sanda kwatsam sai dubban mutane suka yi mata cha suna zagin kalamanta da kuma yanayin maganarta inda a cewar su tana kokarin kakale ne kawai a yayin turancinta na tuntubi Ruqayya kuma na tambaye ta yaya ta ji bayan da ta ga mutane sun fara surfa mata zagi-zagi daga ko ina
a gaskiya ne dai abin da dame ni ba da yake nuna ma dan saba saboda ba farkon bidiyo na ba kenan ana ganin kamar masu bi kamata tana magana ba bi kamata tana hada kanta da wasu abubuwa ba idan abu ya faru
da mutane suka yi ta zagin ki sai kika kamar mayar musu da zagi kuma a farko kin ce ba za a iya gyara kuskure da kuskure ba
hakan din ne dai
ko kin fusata ne kika yi hakan ko koyi me yasa kika yi hakan
da yake da kike halama mutane suna tsira ni har kira na ma aiki ma har daga ana cewa an ga bidiyon a Facebook a wasu guraren da
ba a nan kika saka ba
kawai dai na yi bidiyon na jini da a tawo mutane rai zan ci ko ba ta bai
da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan za mu kiyaye yadda muke amfani da waɗannan shafukan na sada zumunta mu kuma sa a ranmu cewa waɗannan illolin za su iya matukar bata mana rayuwa idan ba mu kiyaye su ba a mako mai zuwa insha Allah za ku ji ni dauke da wani sabon shirin matasa a duniyar gizo ni ce taku Madina Dahirun mai shami daga nan birnin Washington DC sai mun haɗu a shafin Twitter To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Cedric tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna. Ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya. Yara suka sa a gaban su kwarai
yan matsa jele dinkin su fita share.